back in the house. Your voice of America.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin ta farko a watan Satumba shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaki da ake gwabzawa a fadin ƙasar Afghanistan. Kanin ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala, in ji kakakin Taliban Zabihullah Mujahid a wata sanarwa. Sojojin da suka juye mulki a ƙasar Gini a jiya Lahadi sun bayyana a kan talabijin ƙasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde, sun rusar da kundin tsarin mulkin ƙasar, kana sun rufe iyakokin ƙasar na sama da ƙasa. Babban darakta hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi a yau Litinin cewa da sauran rina aka ba a yaki da annobar COVID-19.
Kanin labaran kenan. Yau gwamnatin jihar Adamawa Najeriya ke fara aiwatar da dokar mai da makarantun kwana su koma na jekaka dawo sakamakon barazanar tsaro da ake fama da ita a arewacin kasar.
Gwamnati ta yi daidai, ta yi haka ne saboda matsalar tsaro da ake fama da shi a Najeriya saboda kula da lafiyarmu.
Muna kuma da rahoto kan matakin da babban bankin Najeriya ya dauka na daidai ba da kudaden kasar waje ga kamfanonin canji da ya janyo tashin kudin canji, sai dai kwararru na ganin haka zai fi alheri.
Bayan dan lokaci kadan zaka ga an samu daidaito, saboda wasu ne da suke da naira suke kokari su boye, ko kuma wasu da suke da dalan suke kokari su samu wannan daman da yake da ana matsalan samun su hito da nasu dalan din su samu babban riba.
Wakilin ma jamhuriyar Niger yayin nazarin juyin mulkin da aka yi a kasar Gini, za ku ji abinda masu kula da lamura ke cewa, sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Za mu kuma karanto kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaki da ake gwabzawa a fadin ƙasar Afghanistan. Kana ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala, in ji kakakin Taliban Zabihullah Mujahid a wata sanarwa. Yau Litinin, rukunin da ke kula da harkokin 'yan jarida na Taliban sun saki hotunan bidiyo na yadda suka kwace ikon fanciyar, kana suna cire tutocin Taliban a gine-ginen gwamnati a lardin. Amma rundunar 'yan adawa mai suna National Resistance Front da jagorancin Ahmed Mas'ud sun musanta ikirarin da Taliban ke yi a wani sakon Facebook wanda Ali Mai Sam Nazari, mai kula da sha'anin kasashen waje, ya kafe. A cikin sakon ya ce, ikirarin da Taliban ke yi na kwace fanciyar ƙarya ce. Rundunar ta NRF tana rike da muhimman wurare a fadin yankin mai yawan tsaunuka, kana suna ci gaba da fada. Muna tabbatarwa mutanen Afghanistan cewa gwagwarmaya da 'yan Taliban da kawayenta bai kare ba har sai an tabbatar da gaskiya da adalci. Sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Gini a jiya Lahadi sun bayyana a talabijin kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde, sun rusar da tsarin mulkin kasar, kana sun rufe iyakokin kasar na sama da ƙasa. Daga bisani, sojojin sun sanar da dokar hana fita, a cewar kamfanin dillancin labarin Faransa AFP. Wani hoton bidiyo da ya fito sa'o'i bayan juyin mulkin ya nuna Conde na zaune a cikin wani daki, wasu sojoji na musamman suna tsare da shi, yana zaune akan kujera saye da riga da ta mutsike. Bayan wani lokaci, sojojin sun fitar da sanarwa cewa babu abin da ya taba Conde mai shekaru 83, kana yana tattaunawa da likitocinsa. Shugaban sojojin Mamadi Dumbuya ya ambato rashin tafiyar da gwamnati yadda ya kamata a matsayin dalilin daukar wannan mataki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi a yau Litinin cewa da sauran rina aka ba a yaki da ake yi da annobar COVID-19. Abinda muke gani game da wannan annobar na nuna mana babu wata kasar da ya kamata ta yi sakwa-sakwa da wannan cuta. Yi wa annobar rikon sakai nan kashi na da haɗari tamkar ƙwayar cutar. Mu ci gaba da yin takatsantsan, in ji Tedros Adhanom Ghebreyesus yayin da yake jawabi daga birnin Rome zuwa wani taron WHO a yankin kudu maso gabashin Asiya da ake gudanarwa a Nepal. Shugaban na WHO ya ce akwai shawarwari da dama da aka bayar na samar da hanyoyi mafi inganci na yaki da annobar. Ko da yake ya ce mataki mafi inganci kana wanda zai taimaka ainun a nan gaba shine samar da dama daidai wa daidai ga kasashe. A cikin wannan lokacin Tedros ya yi ta kira ga kasashe da su bada himma wurin raba allurar rigakafi ga kasashen da kashi daya zuwa biyu kacal ne na al'ummar su suka yi allurar rigakafin.
An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda jihar Adamawa ta umarta rufe makarantun ƙaramar sakandare na kwana da mai da su na je kaka dawo daga yau. Wakilinmu Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani.
Duba da cewar yadda matsalar rashin tsaro ke yi wa ilimi barazana a Najeriya, sakamakon garkuwa da ɗaliban makarantun firamare haɗe ma da na sakandare, wani lokacin kuwa har ma da jami'a, wasu lokutan ma har ma da malaman makaranta, hakan ta sanya gwamnatin jihar Adamawa ta soke wasu daga cikin makarantun kwana a jihar, irin su ajin farko zuwa aji na uku a makarantar gaba da firamare wato sakandare. Kwamishinan ilimin jihar Mrs. Wilbina Jackson ita ce wadda ta tabbatar min da hakan.
Muna so yara su yi ta tasowa daga gida number 1. Je kaka dawo shine zai taimake mu, don iyaye ne za su fi lura da yara akan yaro ya bar su je yana zama wani wuri wai yana hotin su, amma in yana gida sai zai zo ya yi karatu ya koma, iyaye su koya mishi abin da suke so dan su ya zama. Mu kuma sai yaro ya tsufa ya kai irin SS1 shine za mu mayar mana da shi completely.
To ko hakan yana da muhimmanci a sha'anin rashin tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wato DSP Suleiman Yaya Guroje, wadda ya tabbatar min da cewar abu ne mai muhimmanci.
Abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske, sannan kuma rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa sun yi na'am da shi, domin matakai ne na ganin an kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma, ganin cewa al'amari na yin garkuwa da mutane yanzu ya yawaita makarantu musamman jajenmu. Ina tabbatar ma da al'umman jihar Adamawa har ila yau cikin wayanda aka bari za mu inganta harkokin na tsaro a wuraren, domin ganin da mun hana shiga wannan wuri da kuma irin barazanan da zai zo domin hana yaran nan yin karatun da ya kamata su.
To ko ta yaya ma ɗaliban da suke karatu a makarantar kwana a jihar Adamawan za su ji akan wannan lamari? Na gogarze a makarantar Aliyu Mustapha da ke karamar hukumar Iwala ta Kudu, yanda na zanta da wasu daga cikin ɗaliban makarantar wanda suke kan matakin ajin farko zuwa na uku, kuma dai su ma lamarin ya shafe su.
Shaibu Idris, ajin ka nawa wannan makarantar?
Aji na ɗaya.
Gashi gwamnati ta ce an cire makarantar ku daga makarantar kwana, ta koma makarantar je ka dawo. Me zaka ce game da wannan?
Ni gaskiya ina gode wa gwamnatin da ta yaka. Bayan ta kula da lafiyar mu ne abun ya sa ta yaka.
Gani ne sunanka?
Abubakar Usman. Aji na biyu, gwamnati ta yi daidai, ta yaka ne saboda matsalar tsaro ake fama da shi a Najeriya, saboda kula da lafiyar mu yan makaranta.
Din dai mai sauraro bai mance ba, a kwanakin baya an yi garkuwa da ɗaliban makaranta a jihar Niger da kuma Katsina, jihar Zamfara ana ciki da ma Kaduna a kwanakwanan nan, hakan ta sanya gwamnatin jihar Adamawa suka ɗauki wannan hukuncin. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Gaishe ka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya sake shigowa da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Yau Litinin wata kotun kasar Belarus ta yanke wasu manyan jama'an adawa hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo. Mataki na baya-bayan na a tsangwamar da hukumomin Belarus ke yi na hana faɗan albarkacin baki bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a bara. Maria Kolesnikov, babbar jama'a ce a jam'iyyar adawa, ta kasance a gidan yari tun lokacin da aka kama ta a cikin watan Satumban bara. Wata kotun birnin Minsk ta same ta da laifin haɗin baki wajen juyin mulki da kafa ƙungiyar ta'addanci da kuma kira ga lalata tsaron ƙasa. Akan haka ne kuma isa aka yanke mata hukuncin zaman gidan yari shekaru 11. Lauya Maxim Zinak shi ma wani kusa ne a jam'iyyar adawa, wanda shi kuma yake fuskantar irin wannan shari'a. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari. Kolesnikov da ta taimaka wurin shirya zanga-zangar wata guda da 'yan adawa suka gudanar bayan zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020, ta kiyarda da umarnin hukumomi da suka nemi ta bar ƙasar. Kolesnikov da Zinak da aka yi musu shari'a a asirce, an baiwa iyalansu dama halartar zaman kotun ne kawai a yau Litinin da aka yanke musu hukunci.
gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka dai ƴan kasuwa da sauran masu hada-hada da kudaden kasashen ƙetare musamman dala a Najeriya na ci gaba da nuna fargaba da karewar naira biyo bayan matakin da babban bankin kasar CBN ya dauka na dakatar da bada dala ga kamfanonin ƴan canji. Wakilin mu na jihar Lagos Babangida Jibril na dauke da ƙarin bayani.
Matakin da babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta dauka na hana ƴan canji kudaden kasashen waje da aka saba basu duk mako yana ci gaba da haifar da hauhawar farashin kudaden kasashen waje akan kudin takardar naira. Wannan mataki dai yana ci gaba da tada hankalin ƴan kasa musamman ƴan kasuwa da sauran masu hada-hada na kudaden kasashen waje. Dr. Dauda Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya.
Wannan hauhawa da dala take yi akan darajar naira a ƴan kwanan nan to masu lura da al'amura na tattalin arziki dake zuwa yana dawowa, wannan abin ba abin ban mamaki bane, saboda idan ka dubi dama shi asalin tasirin wannan kasuwa na musayan kuɗi da wanda babban banki tace ta daina basu kuɗi, in ka lura tun farko dama dalilin fito da su shine saboda a kauda maganin ƴan kananan bukatu na ko matafiya ko ko masu dan bukatun kananan kuɗi da zasu yi hulɗa na cinikin da kudin kasashen waje kamar ko dala 100 ko 200, to shine aka bude wannan kafafe. To daga baya kuma idan ka dube ne Najeriya sai kafan ya zama kamar yadda ita babban banki tace sai ya zama wani kafa kuma da wasu suke amfani da shi suna almundahana ko kuma suna boye kudade da suka dauka ta hanyar haram waye Allah ko daga ma'aikatan gwamnati ko kuma kudade da aka samu ta wasu hanyoyi.
Ranar 27 ga watan Yuli nan ne dai gwamnatin babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele ya bada sanarwar da da baiwa kamfanonin ƴan canji masu zaman kansu kudaden kasashen waje kamar da babban bankin ta saba yi, lamarin da kuma wasu ke ganin ba zai haifar wa kasar da mai ido ba ta fuskar tattalin arziki. Wataƙila farashin naira ya ci gaba da faduwa a kasuwannin kudaden kasashen waje. To sai dai kuma Dr. Dauda Muhammad Kwantugura masanin tattalin arziki ya ce hakan ba zai auku ba.
Kamar yadda nace masu lura da al'amura yau a je a dawo, idan aka bayan dan lokaci kadan zaka ga wannan farashin nata ya zo an samu daidaito, saboda wannan kamar misali wasu ne da suke da naira suke kokari su boye ko kuma wasu da suke da dalan suke kokari su samu wannan daman da yake ana matsalan samun ta tunda babban banki ya daina samar da ita, su hito da nasu dalan don su samu babban riba ta hanyar karyewar darajar naira. Amma yanzu ina ganin bayan dan kankanin lokaci zaka ga an samu daidaito.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko tattalin arzikin Najeriya zai ci gaba da farfadowa ne ko kuma a Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida, bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Gini da ya habbarar da gwamnatin Alpha Conde, lamarin da ke ci gaba da jan hankalin ƴan siyasa da kungiyoyin rajin kare demokradiya a jamhuriyar Niger, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Anyamai Suleiman Muni Barma ya hada mana.
Juyin mulkin wanda ke zuwa watanni 11 bayan da Alpha Conde ya yi tazarci a wani wa'adi na uku mai cike da cece kuce, abu ne da za a iya cewa bai zo da mamaki ba ganin yadda ya yi gaban kansa wajen tsartar da kudirin da ya saba wa doka. Dan majalisar dokokin kasashen sai da yawo Honorable Bukari Sani Zilli na da irin wannan ra'ayi.
Mutum nawa aka kashe kullum in za a zaba Alpha Conde? Wannan soji da suka yi yunkuri na su kiyar da mulkin Alpha Conde, Allah musu albarka. Lalle doka ta ECOWAS ta hana juyin mulki da karfi, kuma doka ta ECOWAS ta gayi ta ce duk wanda za ya sauya constitution din shi na ya yi tazarce shi ma doka ta hana shi. Ya kama kundin mulki ya ciccire ya yi nashi na kanshi ba na ƴan ƙasar Gine ba, kuma Alpha Conde mantuwa ke gare shi. Wata goma muka muna tsugunni annan cikin Abuja, Najeriya ta kama da Gine da Niger a hana tazarce dadi sai ba da iko ai zabe mai kyau. Wata goma muka yi tare da shi ya san wahalar da muka sha.
Kanal Mamadi Dumbuya wanda ke kan gaban sojojin da suka kifar da Alpha Conde ya taka rawa wajen kare hanbararren shugaban a lokacin da ya shirya tazarce. Dalili kenan dan rajin kare demokradiya Nasiru Saidu na kungiyar Voix des Sans Voix ke cewa abin tamkar ja ya fado ja ya dauke ne.
sun samu sabani ne da shi da Alpha Conde da minista na tsaro dangance da irin yanda shi ya kason a maida wannan babban hafsa inda shika jagoranci da soji. Ka kifar da shugaban kasa saboda ba a yi abu wanda kaka so ba, ba a iya daukar shi kamar juyin mulki wanda ya zo domin ya kawo ma kasa wani sabon lunhashi.
Ko da yake alamu na nunin juyin mulkin na Kanal Dumbuya ya samu goyon baya daga jama'ar ciki da wajen gine, dan majalisar rokokin ECOWAS Sani Zili na cewa ba giringirin ba ta yi mai.
Soji da gaugawa, maza da gaugawa su yi kiran 'yan siyasa a shirya zaɓe farar fulla ta ɗauki iko su tattare kansu sai su tsare ƙasa. Abinda muka tambaye
shi, Alpha Conde shine shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokradiyance a tarihin Guinea Conakry, amma kuma sannan a hankali ya fara tunanin shimfiɗa matakin dawama a kan karaga. A ra'ayin wani ɗan siyasa, Bana Ibrahim Jigo a jam'iyyar Model Lumana ta 'yan Hamayya, abin da ya faru da shugaba Conde na ɗauke da babban darasin da ya kamata shugabannin ƙasashen Afirka su lura da shi.
Karɓar milki ga sojawa ko ma baya babba ne ga ƙasa, to amma dai ya kamata ma'akunta a cikin ƙasashen Afirka su yi aiki da adalci, su yaƙi cin hanci da rashawa domin su hana wani soji ya samu damar juyin mulki a cikin ƙasashen.
A shekarar 2010 ne shugaba Alpha Conde ya karbi madahun iko bayan doke dan takarar 'yan adawa Selu Dalan Jallo a zaɓe. Sai dai a watan Maris na 2020 ya canza kundin tsarin mulki da nufin sake samun wa'adin mulki na uku, lamarin da ya bashi damar lashe zaben da ya shirya a watan Oktoba da ya gabata, duk da irin turjiyar da ya fuskanta daga ciki da wajen ƙasar ta Gine. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe mai sauraro ke so zai iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan lasariyar, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba taɓarɓarewar ilimi a ƙasashe masu tasowa shi ne kan gaba wajen maida ƙasashen baya, musamman idan aka yi la'akari da inda duniya ta sa gaba, kama daga ci gaban kimiyya da fasaha, bincike akan cututtuka da suka addabi nahiyoyin, kuma baya a fannin tsaro da ma dai makamantansu. Waɗannan su ne abubuwa da suka kamata mahukunta su maida hankalinsu a kai. Kuwa jamhuriyar Nijar kiɗan bai canza ba, don kuwa wakiliyarmu Tamar Abari ta yi muna bin diddigi akan halin da fannin ilimi ke ciki a ƙasar.
Sanin kowa ne, al'amari ilimi na fuskantar matsaloli a jamhuriyar Nijar, kama daga fannin koyarwa, ɗakunan karatu, bayan aiki da dai sauransu. Shugabanni na baya tare da ban hannun masu hannu da shuni, ƙungiyoyin duniya masu kama ma harkar ilimi sun yi irin nasu ƙoƙari na ganin an inganta harkar ilimi, sai dai abin ya ci tura. Yanzu haka dai matsalar ba ta kau ba. Mudi Habu shine muƙaddashin daraktan ilimi na jihar Damagaran, ya bayyana yadda shekarar karatu ta bana ta gudana.
To alhamdulillah, karatunan da aka fara shi na bana da abin da ya kamata a tanada bisa kan algunar da gudanar da shi wannan karatu na shekara wannan da ta wuce, an same shi, an samu kayan karatu, an samu mushin abin mun ce ba isa su gaba kidaya saboda yawan namu ya kai da muna da matsaloli na mushina, amma mushinan da yadda ya kamata a tura su aji-aji na sai da lise dukkansu sun kama ko ya aikin shi bana ba san matsala ko ba wasu kan karatu, kuma akwai mushinan dukkansu gaba daya duk an samu an yi musu abin da muke ce mushi formation ko wani ya samu horo na musamman a bisa kamfanin shi a wannan shekarar da ta wuce.
Su ma dai kungiyoyin malaman makaranta a cewar Dali Dauda magatakarda na kungiyar malaman makaranta wato SNEN ya ce a bana karatun ya fara ne da matsaloli.
Karatu na bana mu ana magana yadda ya fara mu da ƴan wasu matsaloli saboda an kuna ta ne da rantare ma an dan daga rantare saboda wannan covid da annoba ta covid 19 ta shigo kuma bayan covid da aka dan tsaya zuma kadan wata daya aka shiga yanayi na zabe na kasa da aka tsara na bana kuma sanin kowa ne wannan zaben ya dauki lokaci da yawa kenan a takaice gaskiya shekara ta gurbanta da yawa amma bayan zabe ko da dan wani lokaci da aka samu salo ana an ci gaba da aiki na karatu kenan mu aniyar mu mun yi tsammani wannan dan lokaci da aka samu na tayar karatu abun zai kawo sai matsalolin musamman ma ga yara wanda suke jaraba mai kullum mu a hudunda muke kala harka aiki kadai da yara wanda suke jaraba ko yaran ma na sauran ajujuwa inda karatun su ya gurbace muna gani gaban ma suka yi ba wani abubuwa ba za su barkata kenan mu ya kamata watan da muke kullun ta Allah lokacin da lokal ta fara kawo ta fara gadagada a shiga aiki har lokacin da aiki ya kallama wanda kullum malamin makaranta ya tabbatar da wa'adi da aka bashi da tsawon lokaci da aka bashi ya yi da program na kowane aji da yake koyarwa gaskiya da bambanci da karatun mu na bana an samu wasu ɗan matsaloli kanan kuma wannan matsaloli ne wanda suna da illa a tahiyar da ilimi.
Shi kuwa Musa Amman wani ɗalibi ne a jami'ar da Magaran ya danganta matsalolin da son kai siyasa da sauransu wanda ya ce su ne umul ibasin taɓarɓarewar harkar ilimi.
Idan muka ɗauka dai a nan jihar da Magaran musamman shekarar bata zamanto ba bambam da saura wanda suka gabata. Tunda shekarar ta bana ma dai a iya cewa gurguwa ce kun gani ana cikin tsaka-tsahiyar karatu ne aka zo aka shiga wannan haraka ta zabe aka yi zaben aka kare kuma kun ga duka malaman zaben da masu shiga zaben da yan takarar da sauransu duka akwai dalibai akwai malamai da sauransu wanda shi ma a hudi ko ka a hudi ya kawo gurgunta a tahiyar shekarar ita wannan banda yaje-yajen aiki da aka fuskanta na malamai da kuma su yaran kansu. Kuma daga karshe ta gwamnati ta kawo wannan matakai masu tsauri na cewa ya kamata a tsabtace tahiyar karatu wanda ni a ganina shi ne ya ba da dama aka samu wannan sakamako wanda hakikanin gaskiya yana nuna irin rauni da harkar ilimi ta samu a jamhuriyar Nijar. Kuma idan kika ɗauka fannin jami'a ma kin gani duka an yi ta kokari ne na ganin cewar an daidaita tafiyar karatu wata shekara ta bar shiga wata shekara kuma kin ga har a yau wannan shekara da muke cikinta ta bana 2020-2021 ba ida ta ba sai an dawo kuma a sake kenan dai har yanzu ana gidan jiya babu wani canji da za a ce an samu a tahiyar karatu. Babba abu ɗaya da za a iya cewa ya ɗan kawo sauyi a tahiyar karatu shi ne irin yadda aka ga maimakin dada kamar su kansu hukumomin suke rufe ido bisa kan wani sata jarabawa da sauransu ko kuma ka ga ba a bugawa doka don mutane su tsorata a tsabtace tahiyar karatun a iya cewa shi wannan sabon shugaban kasa da ya zo yana nuna alamu na cewa yana son ya kawo gyara amma fannin gina azuzuwan karatu biyan ɗalibai alawus a kan lokaci ɗaukan malaman makaranta ko gina darasin bincike ko na karatu a jami'a da ƙananan makarantu kuma yawaita azuzuwan su kansu na ganin cewar abar samun cunkoso da kuma matsalar siyasa da ta zo ta shiga harkar karatu har yanzu babu wani abu da aka za a iya cewa takamaiman an yi na ganin cewar an magance wannan abubuwa.
Jarabawar ƙarshen shekara da ɗalibai suka yi ta tabbatar da irin matsalolin da fannin ilimi yake ciki biyo bayan faduwar da yara da dama suka yi. Lawan Kulbali shine shugaban kungiyar iyayen ɗalibai ta jihar da Magaran ya ce ko kaɗan ba su ji daɗin hakan ba.
Sakamakon bana ba mu ji daɗin shi ba mu iyaye rama muna kuka da wannan sakamakon. Laihin yara ne amma laihin iyaye ne wanda iyaye wanda yake suma ba sa tarbiyyatar da yaran cewa wannan yajin aiki ba naku bane ba kakku kuskura ko mu shi na suka yajin aiki yara aka cuta. Laihin gwamnati a sake salo ya sake tsarin karatu ya zamanto karatun nan ingantacce ne malamai ingantattu sai yara su samu sakamako ne kirki kenan wannan matakin saliya da wani ba tana da fata na dubai canza komai.
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin ita wakiliyar tamu Tamar Abari, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dan.
Yanzu kuma sai rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. Rayi na farko, rayinka ne Ali Yahaya Jafar Nguru. Kace salam sashen Hausa na murya Amurka, muna fata matakan tsaron da aka dauka a jihar Zamfara ya zama sirri kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke damun jihar da sauran jihohi makwabta. Rayi na gaba, rayinka ne Aminu Adamu Malam Maduri. Kai ko cewa kake muna fata garan bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya fara zai taba kowanne fanni na gwamnatin sa domin kawo ƙarshen kwangabakon baya da gwamnatin ke yi. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya zamar da ƙasar mu lafiya, amin. Sai ra'ayin Sani mai lange-lange ya wuri mai cewa game da duba yiwuwar daukar matakan hukumta 'yan ƙasa da suka ki amincewa da karɓar allurar rigakafin corona da hukumomin Najeriya ke shirin yi. Muna kira da a wadatar da ƙasa da allurar kafin daukar wannan matakin da fata Allah ya sa a dace, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau, jihar Gombe. Kace muna addu'a Allah ya kubatar da ɗaliban Zamfara waɗanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su don su dawo gida cikin iyalansu, domin kuwa mun tabbata hankalin iyalansu ba zai kwanta ba sai ran da aka dawo da su. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan hankali za mu riga karantawa. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba ya sake shigowa da tashin muhimman kanin labarai.
To, a takaice, nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaƙi da ake gwabzawa a faɗin ƙasar Afghanistan. Kana ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala, inji kakakin Taliban Zabihullah Mujahid a wata sanarwa. Yau Litinin, rukunin da ke kula da harkokin 'yan jarida na Taliban sun saki hotunan bidiyo na yadda suka kwace ikon Panjshir, kana suna cire tutocin Taliban a gine-ginen gwamnati a lardin. Amma rundunar 'yan adawa mai suna National Resistance Front da jagorancin Ahmed Mas'ud sun musanta ikirarin da Taliban ke yi a wani sakon Facebook wanda Ali Mai Sam Nazari, mai kula da sha'anin kasashen waje, ya kafe. Sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Gini a jiya Lahadi sun bayyana a talabijin kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde, sun rusar da tsarin mulkin kasar, kana sun rufe iyakokin kasar na sama da ƙasa.
To, masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni, inda kuma za ku iya yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa a voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin namu baki daya a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri.